راجي ربه سبحانه محمد مبتغيا غفرانه
محمد
مبتغيا غفرانه
مبتغيا غفرانه
محمد مبتغيا غفرانه
محمد مبتغيا غفرانه
محمد مبتغيا غفرانه حمدا لمن أمر بالتوحيد وحذر الورى عن الإلحاد ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام وأشرق الكون بنور بعثته وتضح الحق للأهل واتضح الحق لأهل الملة
لأهل ملة
واتضح الحق لأهل ملة محمد سيد من قد وحدا وأرشد الناس لمنهج الهدى وآله وصحبه ومن غدا لنهجهم وهديهم قد اقتدى
مقدمة
وبعده فهذه أرجوزة لعلم توحيد الإله قروة سميتها
بالدرة المضية
حاوية الأقاعد السنية طلب همي من قد أحسن ظنه بي فلم أجبه زمانا بل اعتذرت حيث وقتي لا يسع لكن ألح راغبا ومن قطع فلم أجد بدا من الإجابة راجي مولاي قبول رغبتي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ودي زلت لاتين غوتا شوال كوكما إنا جندايا najin 30 ne dan je 29 yau sarkin musulmi ya ba da sanarwa cewa adibi watan zulqa'ada don kada a saki samu kuma rudu da hayaniya sai dan an gansa kaga zai zan dai ga wata kenan na zulqa'ada in kuma ba gani ba zai zan 30 ga watan shawwal shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2020 miladiyya haifar annabi Isa dan Maryam alaihi salam wannan rana ta litinin kamar yadda aka yi bayani cewa za a gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai daraja sakamakon la'akari da yanayin da al'umma yake ciki na bukatuwa zuwa ga tauhidi kasantuwar ilimin tauhidi shine asas shine tushe shine foundation akan kowane irin ilimi a duniya gaba daya duk wani abu da mutum zai sani ko zai karanta idan ba ta babu tauhidi to abun kamar ana gini ne ana rushewa kamar yadda shi mai littafin zai yi bayani to shi yasa muka zabi wannan littafi mai suna Alfiyatut Tauhid wato an kira shi da Alfiyatut Tauhid المسمى الدرة المضية في نظم توحيد رب البرية سنة للتابين كينا سوداك ألفية شيء تتوحيدي يعني شيء ألفية شيني دكا نموانو واكي دي كي بيتي دو so ko abin da ya sama ga haka ana kiran sa alfiya nisba ce zuwa ga alf dubu daya illa wajalli sakai abu ya tadin su malamai suna da sabani shin dango guda biyu shi yake kira baiti koko kowane dango ana kiran sa baiti wasu da cewa sadrul bait baiti ne ajizul bait shi ma baiti ne to lakari da wannan littafin idan mun dauki wannan lissafi zai zamo kenan alfiya tana da ainihin baiti 2000 da wani abu in kuma mun dauka cewa a duka wannan dangon guda biyu shine baiti to zai zamo kenan baiti 1000 da ainihin kwara biyu da shi malamin ya rubuta a saboda haka wannan littafin da mutun zai karance shi ya haddace shi ya fahimce shi to ya wadatar da shi daga litattafai na aqida na aqida da yawa wanda za su iya kai 10 ko sama ga haka saboda irin yadda ya tattara abubuwa masu dimbin yawa tun daga abin da ya shahi al-muqaddimat da ya kawo al-ashara na kowane fanni wanda ba kowane littafi na tauhidi zaka samu wannan ba ta'rifin tauhidi falalarsa gayarsa nisbarsa al-istimdad al-mawdu da gaya dinsa da samara to duka in ba a irin wannan littafi ba zaka samu irin wannan tsari ba sannan yazo yayi magana akan ahlus sunna wal jamaa salafiyya wa ai ahlus sunna da sauransu da ya tantance maka wace sifa ce in mutun ya kammala ta za a kira shi ahlus sunna sannan wani naqasu da in mutun ya samu za a ce sunna sa ta rushe ko kuma an samu naqasu wanda zaka ga wasu litattafai iya wannan kawai suke bayani dan daga baya yazo yana magana akan tauhidi da imani da makamantansu haka yazo yayi magana akan arkanul iman guda 6 din nan duka sai da yayi bayani akan su sannan yazo yayi magana akan shugabanci muhimmancin shugaba da haƙƙin shugaba duka a cikin wannan littafin za a karanta wannan wannan nan ne zaka fahimci ta ina ake wa shugaba da'a sannan menene hukuncin kuma fan dare masa da ya masa tawaye duka zamu ga wayannan abubuwa sannan a cikin zamu karanta abin da ya shahi mu'amala da ainihin yan bid'a idan kai kana sunna Allah ya hada ka da wanda yake ba sunna yake ba ya zaka mu'amalace shi wace matsayin ahlus sunna wal jamaa suke kallon yan bid'a akan ta wace bid'a ce zata bayi zuwa ga mutun ya bar musulunci ko kuma wace bid'a ce wadda za ta fasikantar da mutum duk a cikin wannan littafi zamu karanta irin waɗannan abubuwa inda a cikin yayi magana akan malamai su waye malamai ake karɓar ilimi a bakunan su ba kowa ake saurare ba ba duk wanda zai dau sibika ya ce Allah ya ce annabi ya ce zaka saurare shi ba duk yayi magana akan wannan sannan ya kawo nasihohi da shawarwari a ƙarshen littafi sannan abin da na manta shine yayi magana akan abin da ya shafi at-talaqi a matsayin ga na ahli sunna menene zaka karba a matsayin hujja me yake yin su dilali da shi wanda shi zai bambanta ka da wanda ba wannan saboda haka wannan littafi yana da muhimmanci matuƙa gaskiya wanda ya rubuta shi ɗaya ne daga cikin manyan malamai kuma yana nan da ransa an ganin sa an ga sunan ko wanda asalin sa mutum ne Ethiopian amma daga ƙarshe yayi hijira ya koma yanzu haka yana zaune a garin Makka yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda Allah ya wa baiwa ta kowane fanni a ilimin tafsiri a ilimin hadisi ba a magana a ilimin lugha wannan kan ko magana ma ba a yi to haka malami ne wanda ya tara duk abin da ake bukata duk ulumu din nan na ala babu abin da bai sani ba ba wanda bai rubutu akan sa ba saboda haka yanzu haka yana nan a Makka yana karantarwa sunansa al-Allama Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi wannan shine nisba dinsa al-Ethiopi an gane ko sunansa Muhammad sunan mahaifinsa Ali, sunan mahaifinsa Adam, kuma dukkanin su malamai ne. Aliyu din babansa malami ne mutafannin, shi ma Adam din malami ne mutafannin ne, sannan shi ma gashi babban malami ne wanda gaskiya in tun wucewar al'allama Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shankidi ba taɓa samun malami kamar sa ba, wanda zaka iya cewa a komai yana da ido. To kaga irin wannan, sannan ga aqida ta tacciya. To irin wannan in yayi rubutu kaga za a ga amfana. Eh, ya za a ga amfana sama a ce wannan malamin hadisi ne kawai ya rubuta, ko kuma wannan malamin tafsiri ne kawai iya abin da ya sani kenan. Saboda haka littafi ne mai muhimmanci, za mu yi kokari mu bi shi daki-daki mu ga abin da malamin ya kunsa masa. Da duk da littafin mafi yawanci ba a san shi ba. Tun lokacin da Allah ya kaddara muka je umra shekara ta 2011, to akwai wani dalibi daga cikin daliban jami'a Madina ya bani kofi. Tun sannan na karanta littafin na fahimci wannan littafi gaskiya yana da muhimmanci kwarai da gaske, inda in ka karance shi zai wadatar da kai daga irin su al-usulus salasa, kashfu shubuhat, kitabut tauhid, al-aqidatut tahawiyya, al-aqidatul wasfiyya, duk wa'annan al-mukhtasarat fi ilmi tauhid, in ka karanta wannan alfiya to za ta iya wadatar da kai akan su. Allah ta'ala ya taimaka. Saboda haka kamar yadda muka ce, za a dinga diba, kuma ana buƙatar kowa ya haddace. Tunda tauhidi ne zai bagala dai akan falalar ilimi insha Allah. Za ku ji cewa ilimi ne wanda babu wani ilimi da ya kai shi falala. To malam ya fara da cewa ma'anar littafin dai mun yi magana akan abin da ya shafi alfiyatut tauhid. Al-musammat wanda an sa masa suna Ad-durratul mudiyya, wato wani lu'lu'u ne mai tsananin haske, fi nazmi tauhidi rabbil bariya, wanda a cikin sa aka waƙe tauhidin Allah ubangijin halittu gaba daya. To da haka da jin sunan littafin, to kasa akwai abubuwa masu tsada wanda ba ko ina zaka same su ba. Ba wani littafi kwaya ɗaya da zaka iya karanta shi ka samu abubuwan nan gaba daya. To ya fara da bismillahir rahmanir rahim. Kama al'adar marubuta, za ga duk wani littafi a duniya in za a rubuta shi akan bude shi da bismillahir rahmanir rahim, saboda dalilai guda hudu. Dalili na farko, al-iktida'u bi kitabillahi azza wa jalla, koyi da littafin Allah. Idan ka bude alqur'ani a farko, basmala za ka gani, ko ba haka ba? To wannan shine dalili na farko kenan. Sanan dalili shi yasa in zaka yi rubutu ka bude littafin ka ko wasiqa dinka da basmala, to kai koyi da alqur'ani. Dalili na biyu kuma, as-sunnatu fi'liya ta annabi sallallahu alaihi wasallam, sunna aikatacciya. Ya tabbata annabi in zai rubuta takardu da wasiqo to yakan bude su da basmala. Wannan ya tabbata aikace ga hadisin da ya tura mai Hiraqal wasiqa, kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari. To haka duk sauran wasiqu da annabi ya rubutawa yana bude su da basmala. Shi ma nan akwai koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama aikatacciya sabita. Sannan abu na uku shine at-tabarruku wa talabul isti'ana. Akwai neman albarka kan abinda zaka yi, Allah ya sanya ma abinda zaka yi albarka. Shi yasa ake farawa da basmala. An gani, idan ka ce bismillahir rahmanir rahim, ma'anarsa ay halata kauni musta'inan wa taliban al-i'anata al-aminallahi azza wa jalla, ina kasancewa mai neman taimako, mai neman tawfiki akan abin nan da zan yi. Saboda bidin nan ka ce akwai sabani na malamai na nahwu na lugha, amma dai zance mafi inganci ba'un ce ta al-isti'ana. An gani, bismillahi ma'ana ina neman taimako ta hanyar tawassuli da ambaton sunan Allah subhanahu wa ta'ala, ko sunayen Allah kama Allah, kama Ar-Rahman, kama Ar-Rahim, ya sanya albarka ya taimake ni ya karfafa ni kan abin nan da ainihin zan yi. Dalili na hudu shine amalul a'imma, aikin magabata. An ga magabata in suka zo rubutu sukan bude littafan su da basmala. Kamar in ka dauko sahihul Bukhari ka bude shi, abu na farko da zaka fara gani basmala, ba muqaddima. Daga basmala sai sai hadisi kawai haka yake dauko sahihu muslim haka sauran littattafai da hadisi da sauran littattafai da fiqh kamar yadda al-hafiz ibn hajar al-asqalani a littafin sa fathul bari yace ya gudana a cikin aikin magabata idan za su yi rubutu sukan fara da basmala saboda haka duk abin da mutum zai rubuta littafi ne wasiqa ce ko menene to yana da kyau ya fara da ainihin basmala to akwai abinda ya shahara shine hadisin da ake ruwaitowa daga Abu Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi wa huwa aqta'u wa abtaru wa ajzamu wa aqta'u dukkanin wani al'amari ma abuci muhimmanci ba abuci kulawa ma abuci daraja amma ba a fara shi da cewa bismillahir rahmanir rahim to wannan mai yankakkiya albarka ne babu albarka a cikin sa wannan ana kiransa sunna qauliyya in har abin ya tabbata to amma malamai suka ce wannan hadisi bai tabbata ba an gane ko riwaya ce an ruwaito ta daga Abu Huraira al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala al-Tafsir sa al-Jami' li-Akhlaq ar-Rawi ya kawo riwaya a cikin littafin da su haka Abdul Qadir ar-Ruhawi shi ma ya kawo a cikin littafin sa amma malamai sun rauna na hadisin sannan yazo a wata riwaya hawaye daga shi Abubakar a cikin sunan da Abi Dawud da sunan da Ibn Majah da Musnad al-Imam Ahmad sauran littattafai na hadisi da lafazin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fa huwa aqta da lafazin bilhamdillah madadin bi bismillah amma nan tana cikin sunan da Abi Dawud Musnad al-Imam Ahmad al-amal al-yawm wal layla na al-Imam an-Nasa'i haka nan sha'abul iman na al-bayhaqi shi ma ya kawo haka ibnu hibban a littafin sa sahihu ibn hibban shi ma ya kawo wannan to shi ba hanyar tana da matsala sannan ya zo da lafazin kullu amrin la yubda'u fihi bi zikrillahi bi zikrillahi duk al'amarin da za a fara shi ba tare da an ambace sunan Allah madadin bi bismillahi ko bi alhamdulillah ita kuma wannan riwaya ita ba haka aka ruwaito ta a cikin Musnad na Abu Ishaq ibn Rabi'a shi kuma shi ya ruwaito ta to dukkanin dai riwayoyin sannan akwai riwaya da ta zo kuma daga Ka'b ibn Malik a cikin Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam At-Tabarani to duk riwayoyin ba su tabbata ba Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ka duba farko-farkon littafin sa na ainihin Irwaul Galib duka yayi maganganu akan riwayoyi yace ba su tabbata ba shi ma mai littafin ya rubuta muqaddima akan sharhi ga muqaddima ta Sahihu Muslim ya sa mata suna da Qurratu Ain al-Muhtaj da ya sharhi akan muqaddima ta Sahihu Muslim kun san ta kunshi abin da ya shafi ilimin riwaya da kana a shiga cikin littafin shi ma yayi maganganu sosai saboda haka anan in ka fara da basmala kai ne kai koyi ne da sunnar manzo Allah fi iliya an gani ba kauliya ba kauliya ba su tabbata ba ina fatar an gani saboda haka ba su tabbata ba to banda wannan sai sabani na gaba na malamai shi ya halatta littafi in ya zanna waƙe ne a fara shi da basmala dai daga cikin magabata irin su al-Imam Sha'ibi irin su al-Imam Zuhri sun ce ba daidai bane littafi in dai na waƙe ne to ya gudana akan tafarkin magabata ka a fara shi da ainihin basmala amma sauran jumhuru na malamai daga cikin su akwai Sa'id ibn Jubair shi ya ce a'a sunna ce to shi ne sai malamai suka yi bayani suka ce ya danganta daga wani irin waƙe ne idan waƙe ya kunshi tauhidi ya shafi ilimin fiqh ya shafi wani rukuni na addini nan sunna ce yayi in kuma waƙe ya kunshi alfasha da tafargaza da sauransu to wannan ba daidai bane haramun ne ka fara basmala ko kuma ya kunshi gazu bayani akan jamal na mace da sauransu to wannan makaruhi ne ina fatar an gane saboda haka abinda waƙen ya kunsa shi zai hukuntar da hukuncin basmala kamar yadda suka ce kamar mutum ne zai shan giya sai ce bismillah saboda an ce in za a sha abin shi a ce bismillah to su malamai ba na gani yayi ridda saboda akwai izgili ba mahallin ta bane ni je da suke gani ai yayi ridda saboda ba mahallin ta bane yazo da ita ba mahallin ta ba inda ya kamata yazo da ita ba ina fatar an gani yawa wannan abin da ya shahi rubutu kenan amma abin da ya shahi magana in zaka yi magana an gane ko maganar nan ba ta shahi maganar Allah ba to wannan ba a ruwaito cewa ana yin basmala ko ana yin ta'awizi ba kamar zaka yi khutuba misali ko zaka yi wa'azi ko zaka gabatar da wani bayani to wannan bai tabbata daga annabi yana bude maganar sa da ainihin bismillah arrahmanir rahim ko kuma a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan bai tabbata ba abinda ma ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin sa igasatul lahfan yace ba shar'anta yin ta'awizi kamin magana ba sai maganar Allah subhanahu wataala misali in zaka karanta alqur'ani fa idza qara'ta alqur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim to haka in zaka yi wa'azi ko hutuba abinda ya tabbata daga annabi innal hamdalillah ko alhamdulillah amma bismillahir rahmanir rahim ko a'udzu billahi minash shaitanir rajim wannan duka bai tabbata daga aika annabi wannan duk da muka yi magana ana magana ne akan rubutu akan rubutu ba magana ba an gane yawa a duk da ya tabbata khutuba ko wani jawabi ko wani menene indai ba karatun qur'ani bane to abin da ya tabbata khutubatul haja innal hamdalillah kamar da yazo a cikin sunanin nasa'i daga abdullahi dan mas'ud amma ba ga annabi yana fara da bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk da wasu na yi ko yawa to babu shi rubuce a cikin littafai eh haka kawai aka rubuto annabi yana yi innal hamdalillah ko alhamdulillah duka ya tabbata ka duba sunan nasa'i duka riwaya ta zo wani lokaci annabi ya ce innal hamdalillah wani lokaci ya ce alhamdulillah an gane domin cewa innal hamdalillah ko alhamdulillah ba maganar Allah bace maganar kace kai kishi sa al-allama ibn al-qayyim ya ce ba shar'an taka ce a'udhu billahi shi a'udhu billahi duk sanda aka ji shi indai magana za a yi to maganar Allah za ta biyo baya wasu wurare kuma da aka ce kai isti'aza zaka ga ba magana bane eh kamar in zaka zauna ga wuri misali aka ne bi kai ta'awizi zaka ga ba magana bane na ana magana in zaka yi magana ina fatan muna fahimta to wa'anga abubuwa masu wa'azi sai su yi kokari su kula da irin wa'annan abubuwa to wannan abin da ke da alaka da basmala da kuma isti'aza kenan قال ايه يقول راجي ربه سبحانه محمد مبتغيا مفرده يقول ينا cewa راجي ربه mai kaunar ubangijin sa ma'ana mai kaunar rahama ubangijin sa sai aka shafe mudaf ay raji rahmat rabbih يقول راجي رحمه ربه يقول yana fada wane ne raji mai kaunar rabbihi rahamar ubangijinsa wane ne ubangijin nasa yake subhanahu shine Allah subhanahu wa ta'ala to wane ne ke fadan wannan magana shine Muhammad shi mai littafin ba annabi Muhammad ma'ana Muhammad ibnu Ali ibnu Adam al-Ethiopi to da haka shi ke wannan magana an gane ko saboda haka Muhammad shine fa'ilin yaqulu an gane mubtagiyan wannan hali ma'ana halin kasancewa sa shi Muhammad yana mai neman gufuranahu gafarar ubangijinsa Allah subhanahu wataala abinda ya fara kenan kaga kamin ma ya shiga bayanin abin da yake son ya shiga sai ya fara da neman gafarar Allah wannan yana nuni akan nuna tawalu da kasantar da kai da nuna bukata ga Allah subhanahu wataala sanne yace hamdan shi kuma hamdan zai iya zama wa maf'ulun ne bihi bi fi'lin muqaddar ai an gane ai ahmaduhu hamdan ina gode masa gode masa an gane ko ko kuma abdau bi zikrihi hamdan ina farawa da ambaton sa shine da gode masa gawa shine yace liman ga wannan da amara yayi umarni bi tauhid da tauhidi aka aita shi yace at-tauhid fil lugha shine ja'al shay'i wahidan shine ga sanya abu ya koma daya shi yake kira tauhid lokacin da kace Allah kadai ne abin botanka shi kadai zaka bauta ma to ka yi ne ka zama mai tauhid amma duk lokacin da kan raba abu ga wasu to wannan shi ake kira akasin tauhidi shi ake kira shirka to Allah shi ya umarni da tauhidi wa hadhara alwara kuma yaiwa al'umma gargadi yawa halittu gargadi anil ilhad daga ilhad lafazin al ilhad a lugha yakan dau ma'ana al mayl anil shay wal udul an shine ka karkace ba abu sai haka sadda mutun ya karkace ba tauhidi ana kiran sa mulhidi yawa sannan yakan zo da ma'anar ainihin al kufur kafirci akan ce alhad ar-rajul bima'ana kafar ma'ana ya kafirta sannan akan ce alhad ar-rajul mutun yayi ilhadi bima'ana gayyara shay'an ya canza wani abu kamar da suratul a'raf ta ambata wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun Allah yace ka kyale wa'anda suke ilhadi al-imam al-qurtubi a tafsirin sa a gashin wannan aya yace dalilin saukar ayin shine wata rana ɗaya daga cikin mushrikai ya je wani daga cikin sahabbai yana addu'a yana ya rahman ya rahim ya kaza yana ta kiran sunayen Allah sai ce ah kashi abin ban mamaki ku da kun ka ce Allahn ku ɗaya ne kuma ka zo kana ta kiran wasu alloli daban shi ya dauka wai rahman daban rahim daban Allahu barabat to shine sai Allah ya saukar da wannan aya yace amma abinda an ma'anar ayin shine abinda su mushrikai suka dinga yi suka dinga karkatar da sunayen Allah suna tsaga su suna ba su wasu ma'anoni daban kamar Allahu sai su ce Allata Al-Aziz sai su ce Al-Uzza Al-Mannan sai su ce Manatu to shine ma'anar ilhadi an gani yawa canza sunayen Allah subhanahu wata'ala sai a jingina ma goma kasu ko wani abu wanda yake kama da haka saboda haka yace ilhadi yana daukar ma'ana at-tagayyur canza abu in ka canza sunan Allah sunan ka mulhidi sannan kamar yadda mushrikai suka yi sannan yana iya daukar az-ziyada shine ƙara wani abu cikin sunayen Allah kamar yadda al-mushabbihuna suka yi masu kwatanta sifofin Allah ko sunayensa da sauran sunayen halittu wannan ziyada ce shi ma yana daga cikin ilhadi sannan abin da ya shafi an-nuqsan shine nau'i na uku shine ragewa shi kuma kamar yadda al-mu'attila suka yi shine masu kore sifofin Allah an gani yawa in Allah ya ce yadu Allah sai su ce ba wai hakikanin yadu ake nufi ba wani abu ake nufi na daban duk wata sifa su da kokarin su kore ma Allah ita to duk wanda ya shiga karkashin wazarul ladina yulhiduna fi asma'i to da mala yace wa hadhara alwara anil ilhad ya kunshi wannan sannan ya kunshi kafirci ya kunshi shakka ya kunshi karkace ma tauhidi ko karkace ma sifofin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gargadi akan wannan karka zama mulhidi abadin tauhidi ko babin da'a ga Allah ko babin ibada abinda Allah ya tabbatar ya inganta ya tabbatar to sai ka tabbatar masa da shi ثم صلاه الله an gani bayan hamdala yace sannan salatin Allah ya tabbata in an ce salatin Allah shine Allah ya yabi mutum ko ya yabi wani a ainihin cikin halittunsa manya masu daraja sune mala'iku an gani sana'uhu 'ala al-'abdi fil mala'il a'la Allah shi yabi mutum da abubuwa masu kyau a cikin halittunsa mafiya daraja sune mala'iku wannan shake kira da salatin Allah da Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi to wannan shi ake nufi amma mu salatin mu ko salatin bawa ga bawa to wannan addu'a ce shi ne roƙon Allah shi yabi bawa din an gani shine ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wassalamu da kuma aminci kamar yadda yazo a sunna wannan shine sunna in za ka yi salati ga annabi ka hada da taslimi duk da wasu na cewa ya halatta an gani ka ce sallallahu alaihi ba sai ka ce wa sallama ba wasu sun ce ya halatta amma abin da yafi al-afdal abin da yafi falala
ومن الشين القرآن يكي الشين الواشين أعطى تدعي صلوا عليه وسلموا تسليما تقول هكا إن كتش صلى الله عليه يكتش وصلى على الذي أكون نند إنجلا ألا ياي به أدليل الظلام كوكما إنجلا الظلام به وند أدليل شدو ولده يوشي duk wani duhu ya yayi duhun shirka duhun bid'a duk wani duhu mara kyau wanda ya lullube gaskiya a dalilin tahuwarsa sai aka ga wannan duhun ya yayi shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka gare shi yake salati sannan yace wa ashraqa al-kaunu haka halittu suka yi haske shine ma'ana ashraqa أشرق الكون هالتون دولي أغباتي سكي حسكي بنور بإساته أدليل حسكي أيقوى النبي صلى الله عليه وسلم دا كان تهور النبي متعني تكين دهو سكي كما يبدو القرآن يأم بتاورا ريدا بندب دهو شركة دهو برعة دهو مياغم العادو أما أدليل أيقوى النبي صلى الله عليه وسلم مصد دو ونعبون غباتي مو مسلم سنن نموكي غني أدليل حسكي aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine bambancin malaman sunna da ɗan bid'a yawwa domin su ɗan bid'a suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata halitta ce ta daban wanda asalin halitta shine haske haske kuma wannan shi Allah ya fara halitta saboda haka aqida su banda zatin Allah to annabi Allah ya fara halitta kafin komai daga hasken annabi ne Allah shi ma hasken na annabi Allah ya halice shi ne daga hasken zatinsa kaga daga ƙarshe ne duka za a mayar da kai zuwa ga ainihin aqida ta ainihin abun nan al-ittihad ƙarshe za a ce maka annabin din ma dai Allah ne ta fuskar asali tunda sun ce Allah ya halice kansa ya halice kansa da zati duk da shi ma wannan bid'a ne ba inda Allah ya ce ya halice kansa kama ce Allah ya halice kansa wannan laifi ne laifi ne kenan tun da ya halice kansa ai lokacin da babu kaga kafirci ya biyo baya to magana cewa Allah ya halice kansa wannan bid'a ne to amma su sufaye ɗan bid'a sun fada a wannan layi an gane saboda haka Allah dama akwai shi ba halitta bane kuma ba halitta kansa dan da ya halice kansa to da shi ma halitta ne to meye bambancin sa da halittu kaga babu shine sai ya halice shi da hasken sa shi kuma annabi sai aka halice duniya da komai da hasken sa kaga daga ƙarshe ne da duniya da annabi din da Allah duka abu guda ne to wannan ita ake kira aqidatul ittihad cewa komai abu ɗaya ne kuma komai Allah ne shi yasa za ka ga alittafan su suna da wannan aqida kai Allah ne wancan Allah ne wannan abu ma Allah ne littafi ma komai ma Allah ne saboda la'akari da wannan hasken na cewa da shi dai Allah ya halicci komai wannan aqida ce ta kafirci mai ita ba musulmi bace to amma kaga nan sai malai ya tantance maka sai ce bi nuri bi sati haske aiko shi shi annabi ba haske bane bashar ne kul inna ma ana basharun to daga bai ce nurun ba bai ce da shi kul inna ma ana nurun basharun yace dan me zaka ce wasu kace mai yadda bashar ne sai dai muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajai kamar da ibrahim in yasa yake fada wai mutum ne amma ba kamar mutane ba shi kamar wani gwal ne tsakanin duwatsu kaga akwai bambanci to haka annabi yake tsakanin sauran al'umma to duk wannan da yake waye ne in ana magana halitta annabi mutum ne amma ana magana daraja da matsayi to wannan ba a kwatanta shi da kowa shikenan ka huta ta fuskar daraja da matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa amma halitta to mutum ne kamar yadda ya fada inna ma ana bashar an saka matan sauna haka ya fada ni sallah aka yi sai ya samu sujudu sahwi me yasa ba ku tunatar da ni ba ai ni mutum nake kamar ku ina mantawa kamar yadda kuke mantawa to kaga inda ba mutum na ba zai manta to Allah ya dora mu akan aqida ta kai shin za da zaran ba ga da tauhidi ba ka da aqida ta tacciya ta manzon Allah ka shiga uku duk abin da kai kake yi sunan sa shirme shiriri ta kake yi wattabaha alhaq kuma gaskiya ta fito a fili ta bayyana li ahli millatihi ga mutanen addinin sa saboda haka gaskiya da fili ta fito a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine yace muhammad an gani yawa yana koma zuwa ga summa salatu llahi wassalamu ala allazi muhammad yana koma ga ismul mawsul domin ya halatta a larabci ka kawo ismul mawsul sannan daga baya ka kawo suna na zahiri ko ka ambaci suna na zahiri sannan daga baya ka kawo masa ismul mawsul shine yace muhammadin ba kowa nake nufi ba da wannan magana da nayi roƙon salati da a hasken da halittu suka yi a duniya da bayyanar gaskiya shine annabi muhammad sayyid shine shugaban man kadi wahada duk wani wanda haƙiƙa ya kasance mai kadaita Allah da ibada duk wani ma'abuci tauhidi to manzo Allah shine shugaban sa duk wani wanda yace shi kadai ne Allah kadai ne abin bautar sa wahada bila sharika lahu to annabi muhammad shine shugaban sa shine sayyid nashi wa arshadan nasa haka kuma annabi muhammad ya shiryar da mutane liman hajil huda ga gurbi na shari'a ba dan da annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ina muke ba ku je bi ana karanta rayuwar jahiliya ko ana al'umman mukanin yaduwar musulunci hatta babu sutura ka gibe da mutane ke fita to kaga min babu aula a ce sallah ko zakka da sauransu wanda a sutura ma a tsirara ake yawo wa alihi da kuma iyalansa shi labazin al'alu in aka kawo shi babin salati ana nufin in aka kawo shi babin salati ana nufin iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani da shi tun daga alu aliyin alu aqilin alu ja'farin duk wanda banu hashim din nan wanda suka yi imani da shi to su ake kira alu da ainihin matansa duk da su ɗan shi'a sun ce matansa ba sa cikin ahalinsa wannan su ma da a cikin littafi malam ya kulla babi akan aqida ahlus sunna wal jamaa akan ahlul bait za mu karanta wannan yawa in shi a raddi akai saboda haka matan manzo Allah suna cikin iyalansa bal ma an ce ahlin mutun iyalan mutun to mata su suke fara sune arqamul awwal sannan yaya su biyo baya to ka taba ganin mutun da yaya ba mata ban ba ga da hankali wa sahbihi da kuma sahabbansa wa man gada da duk wanda ya kasance linahajihim ga ainihin godabin su ashe baka zama musulmi na gaske sai ka bi godabin goda shine godabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma godabin alidin sa da sahabbansa shine wa man gada da duk wanda ya kasance linahajihim ga ainihin godabin su wa hadihim da shiriyar su a dikita da ya riga yayi koyi da su dole shine mumini na hakika kuma shi ake kira aqida ta sunna duk abinda zaka yi ka bi hanyar manzon Allah duk abinda zaka yi ka bi hanyar sahabbai ka bi hanyar iyalansa wanda suka yi imani da shi shikenan ka huta duk wani abu da za a ce ma wani ya ce wani yayi yayi duk bar shi riki kawai na annabi sallallahu alaihi wasallama da na sahabbai ka huta shi ake kira sunna ba wani abu ba menene aqidar manzo Allah akan kaza menene aqidar sahabbai akan kaza sai ka rike to wannan ita ce shimfida ba muqaddima ba kamar tamhidi ne yanzu zai shiga muqaddima saboda haka a ciki akwai abin da ake kira bara'atul istihlal a wurin malaman balaga da yace hamdan liman amara bi tauhidi aga cewa ambatul labazin tauhidi yayi nuni akan cewa ne abinda za a ambata ciki ya da alaka da tauhidi bara'atul istihlal ko husnul mabda ko husnul maqta ko husnul matla duk malaman balaga na kiran sai yanzu in zaka yi khutuba ko zaka yi wa'azi cikin shimfidarka ka ambaci wasu kalmomi wanda za su yi nuni kan cewa ga abinda kake son kai wannan yana da kyau yana ƙara ma abin nan bayani fituwa fili Allah ta'ala ya taimaka sai ce muqaddamatun ya halatta ka ce muqaddamatun bi fathin min ko kace muqaddimatun bi fathi dal kai ko kace muqaddimatun bi kasri dal duka ya halatta kace muqaddama kamar yadda ya kawo anan sai zan ismul maf'ul ma'ana hadha muqaddama wannan abu ce wanda za a gabatar wani zai gabatar da ita an gani ko ba a ce muqaddima sai zan ita ce mai gabatarwa an gani wa in fatata makana munkasiran sara lisma maf'ulin kalismi muntazim muntazam in kace muntazim to ismul maf'ulin kenan in kace muntazam kai zai ismul maf'ul kenan to da haka ana cewa muqaddaba ana cewa kuma
muqaddima
wasu na rinjaye da muqaddima aula wasu suna cewa muqaddamatun aula to babu dai wani iskali eh duk wanda ka fada yayi hazihi muqaddamatun hazihi muqaddimatun duk wanda ka fada yayi yace wa ba'adahu bayan abin da ya gabata duk da lafazin wa ba'adahu in dai khutbatul haja mutun yayi to abin da yafi kyau mutun ya kawo amma ba yana danga al'ada saboda dinga amfani da wannan lafazi ba amma saboda yana yawa lalura waƙe ce ba ita waka ba abinda ka ga dama na zaka kawo ba yadda ma'auni ya bira kai to haka nan ne kai ma zaka bi shi amma al-ahsan yace amma ba'd wannan shi ya tabbata daga annabi amma wa ba'd da summa amma ba'd an gani to duk wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ba'd wannan lafazin shi dai ya tabbata a khutbatul haja an gani wa ba'd amma ba'd summa amma ba'd to sai a nisance su boyo shi ne ka takaita gami da gode ga Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine wasu ba sa su ya shekara 20 ko 30 yana summa amma ba ka zo ka ce ba ke to ka jawo ka tana ko wa fa hadhihi to fa hadhihi ma'ana fa hadhihi alfiya dalilin yana ko ba zuwa ga alfiya duk da bai ambace ta ba amma ishara tana koma zuwa gare ta an gani ma'ana fa hadhihi alfiyatun urjuzatu wannan wani littafi ne na alfiya ya haura ma baiti dubu sannan urjuza wanda yake dauke da wazanin baitin ma'aunin rajas abai da muka sha faɗa cewa a waƙe ko haraka ilmul arud akwai ma'aunai guda 16 an gani da 15 ne daga baya aka samu ne zo ya ƙara bahari kwaya daya shine barul almutadarak wayannan guda 6 daga cikin su akwai barul rajas an gani wannan yafi sauki kuma malamai zaka ga irin waƙe na ta'alim na karantarwa za ka ga sun fi amfani da shi mafi yawancin duk alfiyat din nan da kake gani to barul rajas ne yana da sauki kwarai da gaske an gani wa fil arjaz bahrun yashul mustafilun mustafilun mustafil shine ma'anar sa guda 6 mustafilun mustafilun mustafil an gani shine ma'anar saboda haka yana da sauki kwarai da gaske kamar wa ba'dahu mustafilun fa hadhihi mustafilun wa ba'dahu mutafilun akwai al-khabd ita tafila din da ta dai da ta biyu duka akwai abin da malama arud suke kira al-khabnu an gani shine hazfu harfin sani as-sakin an gani mustafil kaga gabanin kanin bayan mim akwai sinin sakina to shafi ta sai kuma mutafilu ana kiran sa al-khabnu duk da wannan an shiga wani yayi ko to shi sai yace wa ba'dahu mutaf'ilu fa hadhihi mutaf'ilu duka wannan akwai khabnu a cikin su amma urjuzatu mustaf'il ita lahiya da take tamma ce kamila ce an gani to duk waƙen da zaka yi ba ka dai zaka zauna kai ta shirye ba eh kai ba wani da yawa akwai su baharu tawil fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu suna nan da yawa baharul basit mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun fa'ulun 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 baharul mutadarik suna nan da yawa wadaka ya danganta duk wanda yafi ma sauki sai kai kokari ka karance shi ka goge sai baka dan harin rubutu kai baka shiga sahu ko to Allah ya babu iko wadaka yana da kyau dan baka zama cikakken dalibi dole sai kana da wannan fanni a dole ne ya jiki cikin ulum guda 15 da malamai suka ce ana buƙata kamin malami mutun ya zama malami sai ya san su dole al-Imam Suyuti cikin al-Itiqani ya ambaci haka haka Abdullah Gwandu al-Tafsir sai miftahu tafsir shi ma ya kawo wannan to da haka mu yi kokari fanni ne wanda yake bai da yawa sai dai bai da yawa sai dai formuloli gare shi sannan ya fi son haddasa ga komai komai haddacewa zakai komai to insha Allah in ka san shi kuma Allah ya ce maki ga kana da lura to za ka ga gidan nan ya an ka ce ka ka wasafta shi ka wake shi zaka iya ko wani ya rasu kai ne ya rasa zaka iya ko kai bi wani to Allah ya taimaka ya da muhimmanci a so kuto akwai wani taro da muke na dalibai ana haduwa duk wata wata kowa zai je ya shirye kasida ko baiti nawa akalla dai ka taka sa baiti 7 shi ya ka'idan kasida daga baiti 7 zuwa sama sai ka zo ka gabatar ai in gyare gyaren da za a yi shikenan sannan a sake ba da wani lokaci kuma a sake dauka wasu mawdu'at ai tai to ana nan suna kokarin in an tattara abiyatu din sai a maida shi littafi sai ya koma diwani ga abiyatu nawa ne kan munasaba ta kaza ga nawa ne kan munasaba ta kaza da sauransu dalibai ne daban-daban akwai masu sunna akwai yan dariku kowa akwai amma abin bahaushi yan dariqun su suka fi yawa cikin mu sun fi kaso mai tsoka game da wannan ilimin saboda su sun damu da lugha mu kuma an samu wasu masu raunin tunani an kyamatar da mu karatun lugha kai ne ka san hadisi ka san kaza kaza ka san qur'ani na wannan yana da kyau amma ya za ka yi ka san su tun daga abin da yake wasila ne na fahimta su to ya kamata kai ma kai kokari ka bi shi shi sa haka suna kokarin jahiltar da dalibai na sunna mu gaskiya ne in baka san larabci ba akwai matsala baka iya munazara baka iya muqabala da ka ji larabci a ce to ka samu matsala ka yi kuskure to Allah ya kyauta mun fahimci ma'ana urjuza ko saboda haka ishara ne zuwa ga wannan ma'aunin mustaqilun mustaqilun mustaqil to da haka shine ma'aunin wakai insha Allah tun daga farkon alfi ya haka shi kuma ba a hade tsakanin bahari da bahari eh ko baiti 10,000 zaka yi to wazani guda ɗaya zaka dauka baka hade rajaz sannan ka hade shi da albasit li ilmi tauhid alilahi sannan ta kunshi ilimin tauhidin Allah abin bauta kenan ba fiqh za a yi magana ba za hadisi za a yi magana ba ba lugha za a yi magana ba tauhidi tauhidin wa kuma abin bauta shine Allah urwatun wannan sifa ce na urjuza wato yagiya ce urjuzatun urwatun ko kuma zai zan khabar na urjuza din wato yagiya ce wata irin yagiya ce wanda za ta hau zaka hau sai ta kai ka zuwa ga abin da kake bukata shine aljanna ko rahmar Allah subhanahu wataala samaituha na sa mata suna bil durratil mudiyya da wani irin lu'lu'u mai tsananin haske sai wannan shi ba ishara ce kan cewa littafin nan karka yi wasa da shi kamar an baka kyautar lu'lu'u mai tsananin haske to abin da ke cikin wannan littafin shi ma yana da tsada yana da daraja hawiyatal hawiyatil yana iya dauka al-irabi sai shi yasa za ku ga ai shakalinsa da hawiyatil aqaidi hawiyatal aqaidi idan ka ce hawiyatil aqaidi to sai ya zamo ainihin wato hawaye sifa ce na shi Abdurra din tunda kun ga majrur ne bi durra jarun wa majrur to ita ce hawiyatil bil jarri to sai ya zan sifa ne na shi abin nan yana koma zuwa ya samu mutaba'a kenan ko in kuma kace hawiyatul aqaidi sai ya zan hal ma'ana hala kauniha hawiyatan shine takadiri sai ya zan hal hawiyatul aqaidi tana dauke da aqidu na tauhidi as-saniya masu haske shine aqidu annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzon Allah saboda haka akwai aqidu na tauhidi kana ga ana aqida 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 to wannan littafin yana dauke da su in an ce ma Abu Hawi ma'ana ya tara abubuwa ya kunshi abubuwa to me dalilin rubuta ta malam yace talabaha min niyya talabaha min niyya man qari ahsana ismul mawsul man wani ne wanda qari ahsana wanda ya kyautata zannahu bi ya kyautata zato ne gare ni cewa zan iya wannan rubutun kuma na cancanta to shine talabaha min niyya shi yazo ya neme ni yace malam ka rubuta mana alfiya tauhidi domin ni dai na duba ban ga wata alfiya a ilimin tauhidi ba amma a tauhidin bid'a akwai akwai ar-ra'iyatul kubra ta malam sunusi tana nan baiti ne sama ga dubu nawa ma tana nan amma duk tauhidi ne na sha'ira to kaga amma a tauhidi na sunna babu sai dai rubutu kawai na ainihin wato wanda yake nasara amma dai a saman manzuma da take baiti dai babu da shi ne shi wannan ɗaya ne daga cikin dalibansa da yake ya sauke kasa yace huwal aful fadil salim ibn salih al-ammari ɗaya daga cikin almajirai shi mai littafin to shine yazo ya nemi cewa wala ya kamata ka rubuta mana alfiya saboda yana da rubuce-rubuce a waƙe daban-daban musamman a ilimin hadisi to shine yake bayani anan yace falam ujib hu zamana amma fa ban amsa masa ba talabaha minni man qad ahsana zannahu minni falam ujib hu zamana ban amsa masa ba lokaci mai tsawo saboda tawazu dama in mutum yana da ilimi kuma ga tsoron Allah to zaka ga tura shi ake yana dawowa baya eh amma kaga mutum san haka shi ayi ta abin nan din sa to wannan ya nuna bai gane karatu ba akwai jahilci tare da shi to wani ma shi ke nema har sallata ma duniya yake shi malami ne shi hafizi ne shi alaramma ne shi waye waye saboda jahilci wanda kuma ya zauna da waya ka samu izo biyar a tare da shi qur'anin ma da waya in ya iya karantawa amma sallata ma duniya yake yi shi hafizi ne alaramma ne yayi ka baya ka ba ko kuma shi malami ne amma in yana karanta larabci sai kai amai saboda kazanta malam to Allah ya gyara bal itazartu yace bal ba haka ba yace itazartu na bashi uzuri yace abinda kan nema kai hakuri me yasa yace haisu waqati la yasa saboda lokaci na bai yalwace ne ba lokaci na bai da yawa ayyuka sun yawa wanda damar da zan tsayawa in yi wannan lakin alaha sai ya naci ya sake bi wani lokaci kuma ya sake tuna wa malam ragiban yana mai nuna kwadayin sa wa man qada kuma bai yanke daga wannan kwadayin nasa ba kullun nuna nan kwadayin yake malam ka rubuta alfiya babu rubutun nan a rubuta to nan ne yace falam ajid buddan ban samu makawa ban samu wata mafita ba tunda ya dace kuma aikin na aiki alkhairi ne min al-ijabati na daga an sa masa rajiya maulaya ina mai kaunar wato samun rahaman mahalicina ko kuma ina mai kauna daga mahalicina kabula ragbati ni ma nawa kwadayi na Allah ya ansa ni shine na samun lada zan yi wannan abu dai dan neman lada ga Allah madaukakin sarki to wannan shine abin da ya shafi muqaddima daga nan ne zai fara maka da babuka fusul har zuwa kashin littafi za a shiga ainihin karatu saboda ka an samu baiti 11 ko ina fata kowa na ya haddace su zuwa wani sati insha Allah amma dai kamin mu rufe za mu karanta su gaba ɗaya insha Allah ta'ala kowa ya je ya ta nazari ya ta muzakara ina fatar dai sharhin bai zama takaitacce ba ana dan gane abubuwan ko to Allah ta'ala ya taimaka to sai mu karanta baitoci tun daga baiti na farko har zuwa na karshe a tare bismillah kowa ka duk tare za mu karanta wani zai da karanta to yaqulu raji rabbihi subhanahu
yaqulu raji rabbihi subhanahu
محمد مبتغيا غفرانه
محمد مبتغيا غفرانه
حمدا لمن أمر بالتوحيد
حمدا لمن أمر بالتوحيد
وحذر الورى عن الإلحاد
وحذر الورى عن الإلحاد
ثم صلاة الله والسلام
ثم صلاة الله والسلام
على الذي انجلى به الظلام
على الذي انجلى به الظلام
وأشرق الكون بنور بعثته
وأشرق الكون بنور بعثته
واتضح الحق لأهل ملته
واتضح الحق لأهل ملته
محمد سيد من قد وحد
محمد سيد من قد وحد
وأرشد الناس لمنهج الهدى
وأرشد الناس لمنهج الهدى
وآله وصحبه ومن غدا
وآله وصحبه ومن غدا
لنهجهم وهديهم قد اقتدى
لنهجهم وهديهم قد اقتدى
مقدمة
مقدمة
وبعده فهذه أرجوزة
وبعده فهذه أرجوزة
لعلم توحيد الإله أروة
لعلم توحيد الإله أروة
سميتها بالدرة المضية
سميتها بالدرة المضية
حاوية العقائد السنية
حاوية العقائد السنية
طلبها مني من قد أحسن
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 ظنه بي فلم أجبه زمنا
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 بل اعتذرت حيث وقتي لا يسع
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 لكن ألح راغبا ومن قطع
لكن ألح راغبا ومن قطع
فلم أجد بدا من الإجابة
فلم أجد بدا من الإجابة
راجي مولاي قبول رغبتي
راجي مولاي قبول رغبتي
فلم أجد بدا من الإجابة
فلم أجد بدا من الإجابة
راجي مولاي قبول رغبتي
راجي مولاي قبول رغبتي
يقول راجي ربه سبحانه محمد مبتغيا غفرانه حمدا لمن أمر بالتوحيد وحذر الورى عن الإلحاد ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام وأشرق الكون بنور بعثته واتضح الحق لأهل ملته محمد سيد من قد وحد وأرشد الناس لمنهج الهدى وآله وصحبه ومن غدا لنهجهم وهديهم قد اقتدى
مقدمة
وبعده فهذه أرجوزة لعلم توحيد الإله عروة سميتها بالدرة المضية حاوية العقائد السنية طلبها مني من قد أحسن ظنه بي فلم أجبه زمنا بل اعتذرت حيث وقتي لا يسع
لكن ألح راغبا ومن قطع فلم أجد بدا من الإجابة راجي مولاي قبول رغبتي
وسيبوا كارنزا
يوم راي ربه سبحانه محمد مبتغيا غفرانه حمدا لمن أمر بالتوحيد وحذر الورى عن الإلحاد ثم الصلاة الله والسلام على الذي جلى به الظلام وأشرق الكون بنور بعثتي واتضح الحق لأهل ملتي محمد سيد من قد وحدا وأرشد الناس لمنهج الهدى وآله وصحبه ومن غدا لنهجهم وهديهم قد اقتلى مقدمة وبعده فهذه أجوزة لعلم توحيد الإله عروة سميتها بالدرة المضية حاوية العقائد السنية طلبها مني من قد أحسن ظنه بي فلم أجبه ثمنا بل اعتذرت حيث وقتي لا يسع لكن ألح راغبا ومن قطع فلم أجد بدا من الإجابة راضي مولاي قبول رغبتي
نعم تزام تكيتا أن نسمو لفرقوني mai yiwa darasi da gaba za a iya karawa tunda kun ga ai magana kan basmala da sauransu sai mu takaita a nan tunda farawa dai sai a fara da kadan kadan eh Allah ta'ala ya taimaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh